نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي بتارغ البركة مسلاتي مغلقة لكينا تشكين غلوم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي بي البركة نجمع يوم يرغ وتر رمضان هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدو إلى الأربعين وما شيك ديدي دا قوم قوتا بير ميلادية تدبو بيو لشاترع وأن مجلسي لمكي تفسير القرآن بيقرما وأنكما منا شكين تفسير سورة طه كمان مشقا دام أنسك أندك شكين تبوين لمكا سامو أقول لك تبعي قمد magani da masu asma suke amfani da shi inhaler shin amfani da shi a yayin azumi yana cutar da azumi ko kuwa a'a amfani da inhaler ga mai larura baya warware azumin sa ba ci bane ba sha ba abin da yake warware azumi shine abin da mutum zai ci ya sha da hanyar da aka saba ya sa a baki ya ci ko ya sa a baki ya sha amma shakar inhaler wanda ba ta warware azumi sai kuma yake tambaya game da hada yara maza da mata masu ƙananan shekaru 10 zuwa 11 a aji guda shin laifi ne musamman ma idan akwai ƙarancin azuzuwa shin laifi ne yin hakan ko kuwa ba laifi bane idan an hada yara masu ƙananan shekaru maza da mata a aji daya an ware maza guri guda matan waje guda ba wai a gauraya su ba duk da dai yara ne amma a ware mazan daban matan daban misali a sa mazan a gaba a sa matan a baya idan akwai isassun ajujuwa aka ware ajin maza daban na mata daban wannan yayi kyau amma idan aka zan babu wannan damar to ba laifi bane idan an hada su aji guda suna wannan shekaru sai kuma magana karanta alqur'ani da sauri da masu hadda ko masu bita suke yi shin wannan yana da laifi ko kuma shi ma ana bawa mutum ladan wanda yake karanta alqur'ani babu laifi da mutum ya karanta alqur'ani da sauri abinda dai kawai ake bukata shine lokacin da yake karatun ya bawa kowane harafi yakin sa mana ya rika fitar da haruffa yadda ya kamata kada ya rika gaggatsa karatun yana cinye wasu kalmomin ko wasu haruffan ta yadda ma'anar za ta canza in yi haka ya yi laifi amma idan har kowane harafi zai fita yadda yake kowace kalma zai fitar da ita to wannan babu laifi don ya yi sauri a irin wannan karatun za mu ga magabata sukan yi sauka a dare guda ko a dare biyu wannan ba zai yiwu ba sai idan akwai sauri a karatun yan babu sauri ba zai yi ba to amma saurin da zai fitar da alqur'ani daga hayyacinsa ya zama wani abu daban ba alqur'ani ba yadda in kana ji ana karantawa duk sanin ka da larabci ba za ka gane me ake faɗa ba to wannan ba alqur'ani ake karantawa ba me wannan kawai yana sabbatunsa ne kuma laifi Allah yake rubuta masa domin wasa ne da alqur'ani shine wanda Abdullahi dan Mas'ud ya kira haddar tahaddush kana gaggatsa alqur'ani kamar kana gaggatsa waka wanda baya halatta amma idan kowace kalma tana fita kowane harafi yana fitowa ta yadda mai sauraro da ya ji zai san me kake karantawa wanda babu komai a ciki da cewa ana son a karanta alqur'ani a nitse domin abinda za a karanta din a fahimci ma'anarsa a yi tadabburi a cikin karatunsa liyadabbaru ayatihi Allah ji dan su tadabburi ma'ana mutum ya cincin tini cikin ma'anar abin da yake karantawa wannan shi zai sa masa khushu'i zai kara masa tsoron Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ayi sauka kasa da kwana uku wasu daga cikin sahabbai su karhanta haka kamar Abdullahi dan Mas'ud shi yana cewa ma kada ayi kasa da sati guda Mu'adh ibn Jabal shi ma yana karhanta yin kasa da kwana uku domin samun hakan shi zai sa a fahimci abinda ake karantawa yayin da ake karanta shi a nutse to gwargwadon yadda kai ka nutsu lokacin da kake karanta alqur'ani gwargwadon yadda fahimtar ayoyin take zuwa maka idan ka yi gaggawa to za ka rasa samun fahimtar ma'anonin alqur'anin gwargwadon gaggawar da ka yi gwargwadon irin gaggawar da ka yi don haka babu laifi don an yi sauri in dai har an kiyaye wannan sharuɗa sai wani wanda yake cewa shi ɗalibi ne a jami'ar Federal University ta Kashere ko FUK yake cewa yana rike da ɓangaren da'awa na MSS to ana yawan samun matsala dangane da iyaye maza wajen auren wadda aka samo ta a cikin gidan marayu ko da aka haife ta ko da aka haifa aka yar idan ƴaƴansu maza suka neme su aure iyayensu sukan hana to shi ne yake so a yi magana dangane da wannan matsala babu shakka wannan matsala ce da take cikin al'umma yayin da ƴa mace dan yawanci ya fi ma faruwa ga ƴaƴa maza mata sama da maza shi namiji da an ga ya yi kuɗi ba mai tambayar daga ina yake an gan shi da nauyi za a ba shi amma ƴa mace to sai ka ana ta neman aji ta ina take su waye iyayenta menene asalinta meye kaza da kaza babu laifi dan mutum ya bibiyi asali lokacin da zai aure ba laifi ba ne amma dai abinda shari'a ta fi so shi ne batun addini batun kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye annabi cewa yi fa'alaika bi zati addini ta riba ce da bari ya yi da ka nemi wacce take da addini Allah yana cewa wala amatun mu'minatun khairun min mushrika walau a'jabatkum mutum ya auri baiwa mumina ya fi masa alkhairi da ya auri mushirka duk irin yadda za ta ba shi sha'awa wato ya auri baiwa wacce take da addini ta san Allah take bin Allah duk kuwa da abin da zai biyo bayan aurenta da ƴaƴansa su zama bayi tunda idan mutum ya auri baiwa tana ƙarƙashin wani to ƴaƴan da za ta haifa su ma bayin wancan ne amma duk da haka Allah subhanahu wataala sai ya ce wannan ya fi da ka ji ka auri mara addini saboda haka abinda shari'a take dubawa shi ne addinin mutum Allah yana cewa inna akramakum inda Allahi atqakum waɗanda suka fi ku taqwa su suka fi ku a wurin Allah Allah baya duba ina ka fito kai ɗan gidan su waye me asalinka me matsayinka a cikin al'umma ana duba zuciyarka ne da ayyukanka inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum abinda Allah yake dubawa shine zukata abinda Allah yake duba shine ayyuka Allah subhanahu wataala yana cewa ankihul ayyama minkum as-salihin min ibadikum wa imaik saboda haka abinda yake bukata shine as-salah nagarta kyawawan ɗabi'u idan mutum ya samu mace mai kyawawan ɗabi'u mai kyawawan halaye to wannan ya gama samun jin daɗin duniya ta ce almar'atu saliha annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa cikin jin daɗin duniya mace ta ƙwarai ya ce mace wacce take ta fito daga babban gida ba wacce take da kuɗi ko take da matsayi a almar'atu saliha wato mace ta ƙwarai mace ta kirki wannan shine abin da ake bukata a aure, domin abin da ake so a aure shine a samar da zuriya tayyiba, samar da zuriya ta kwarai. Samar da zuriya ta kwarai tana farawa ne daga kyakkyawan harsashi da mutum zai gina a gidansa ta hanyar auro matar da take ta kwarai. Saboda idan har wadda take ba a san iyayenta ba ta kasance mace ce ta kwarai, tana da ɗabi'u masu kyau, tana da addini, tana da tsoron Allah, to wannan tafi da dama daga cikin waɗanda ake gani ga sunan sun fito daga gidan asali, amma kuma babu kyakkyawar zuciya, babu addini. Auren wannan sai ya fi zama alkhairi sau dubu sama da auren waccan wacce ake ganin ita ce mai asali. To iyaye ya kamata su duba wannan, kuma su duba su ga cewa su waɗannan yaran ba fa laifinsu ba ne. Babu wanda yake tsara yadda za a haife shi, sai dai ya gan shi a yadda ya gan shi. Babu wanda ya ce, babu wanda shi yake tsara yadda ta inda zai fito, iyayen da za su haife shi, da kamannin da za a haife shi, da yanayin da za a haife shi a ciki. Babu wanda yake wa kansa wannan. Wannan wani aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala, shi yake wannan. To kaga baya daga cikin adalci a yi wa mutum hukunci da abin da ba aikinsa ba, abin da ba shi da zaɓi a kai. Idan ta zama al'umma tana gujewa mutumin da yake na kwarai saboda kawai ya fito ta wata hanya ko ba a gano iyayensa ba, babu shakka wannan an zalunce shi. Idan da al'umma za ta haɗu a kan cutar da waɗannan, to wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye wannan al'umma, zai tambayi waɗanda suka yi haɗa kai wajen su cutar da irin waɗannan bayan Allah. Saboda haka a daina saurin yanke hukunci wajen nuna ƙyama daga irin waɗannan yara, matuƙar dai suna da kyawawan ɗabi'u, suna da kyawawan halaye. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
الله سبحانه وتعالى يجي فألقي السحرة سجدا سي ولنما صافا سكفات سنة ما سجدا قالوا سكتي آمنا برب هارون وموسى من إيماني لأبنجد هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم فرعون يجي ينزقوا إيماني لشي ينزقوا كسكتاشي tun gabanin in ba ku izini innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr lalle shi tabbas shine babban ku wanda ya koya muku tsafi fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf don haka lalle tabbas zan yayyanke hannayenku da kafafuwanku min khilafin atarnake wato kafar dama hannun dama kafar hagu ko hannun hagu kafar dama wala usallibannakum fi jidhu'in nakhl kuma lalle tabbas zan gicciye ku akan kututturan dabino wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa kuma tabbas lalle za ku san wane ne ni ko shi mu ko shi yafi tsananin azaba tafi kuma dorewa. Wato wannan shine abin da ya biyo bayan Annabi Musa alaihi salam ya jefa sandarsa, kuma sandarsa ta hadiye sandunan matsafa ta hadiye igiyoyinsu da suka watsa wadanda mutane suka gansu sun zama mucizai suna ta gudu a wannan fili sandar Annabi Musa ta hadiye su ta kuma rike ta dawo ta koma sandarta an nemi wadannan igiyoyi an rasa an nemi wadannan sanduna na matsafa ba a gansu ba ina suka tafi ba sai ba to tun daga lokacin wadannan matsafa suka gane cewa tabbas babu ko shakka wani al'amari na Annabi Musa ba tsafi bane ba dabara bace ba ruba'idu bane wani al'amari da Annabi Musa ya zo da shi gaskiya ce ba ta da kokonto mujiza ce daga Allah subhanahu wata'ala wanda idan ya ga dama komai yake so zai ce da shi kun fa yakunu ne don haka sai gaba ɗayansu suka risina wa Annabi Musa alaihi salam suka faɗi suka yi sujjada suna masu cewa amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala suratul araf ya gaya mana yadda Allah subhanahu wata'ala ya bata dukkan abin da suka zo da shi na sihiri aka rinjaye su aka wato kayar da su a wannan wuri sannan su kuma suka dawo kaskantattu gaba ga Annabi Musa alaihi salam cewa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa alhaq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-sahratu sajidin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa muka yi wa Annabi Musa wahayi cewa ya jefar da sandarsa sai gashi tana hadiye abinda suke kirkira wato suke kira na wadannan sanduna nasu fawqa alhaq gaskiya ta tabbata wa batala ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna ta aikatawa na sihiri da tsafi ya lalace fa ghulibu hunalika nan take aka rinjaye su aka yi galaba akan su wa qalabu sagirin suka juyo suna kaskantattu to shine suka fadi suka yi sujjada zamu ga yadda ubangiji subhanahu wataala yayi ta'biri a nan fa'ulqiya aka kawo shi da siga ta majhul sannan kuma ba a ce fasajadu ba to ka ce fasajadu ko fasajada sahara sai aka ce fa'ulqiya saharatu sujjada wanda wannan yana nuna maka cewa abin ya zo musu ne ba zata wani abu ne wanda ya zo ya fi ƙarfinsu wanda har ya tirsasa su kamar an kama su da ƙarfi an jefar da su sun yi sujjada haka al'amarin Annabi Musa ya zo musu wato kamar wani abu ne wanda ya sa suka tasirantu da shi da gaggawa nan take suka faɗi suka yi sujjada suka kasa mallakar zuciyarsu suka kasa mallakar kawunansu kuma aka jingina ilqa'in ila al-majhul fa'ulqiya as-saharatu kamar an jefar da su saboda anan babu abinda zaka iya cewa shine wanda yayi tasiri wajen su fadi su sujjada in banda mu'jizar Annabi Musa alaihi salam da suka gani a wannan lokacin da suke jefa sandunan su suke jefawa da kansu da wace falamma alqaw saboda wannan su suka jefa da kansu amma nan jefar da su aka yi me ya jefar da su suka yi sujjada shi ne abinda suka gani na mu'jizar Annabi Musa alaihi salam wanda ta ba su mamaki kwarai da gaske ta zama musu bazata abinda ba su yi tsammani ba a nan tana yiwa sujjadar da suka yi sun yi ta ne don girmama Allah subhanahu wa ta'ala wadanda suka gane cewa shi ne ubangijinsu shi ne ubangijin kowa da kowa don haka sun faɗi sun yi sujjada ne gare shi tana yiwa kuma sujjadar da suka yi don su nuna cewa sun ba da kai sun yadda sun saduda sun yi saranda cewa Annabi Musa alaihi salam ya kayar da su don haka sun faɗi sun yi masa sujjada domin girmama shi da ba shi wannan matsayi don haka duk wanda zai iya ɗauka sujjadar faɗuwar ko dai ya zama na sun yi ta ne ga Allah subhanahu wata'ala ko kuma a'a sun yi wa Annabi Musa alaihi salam saboda a wani lokaci sujjadar a wajensu gaisuwa ce sun yi wannan don su nuna girmama wasu ga Annabi Musa alaihi salam cewa lalle ya yi nasara a kansu za mu ga wannan abin mamaki ne mutanen da suka zo daga gari gari kowannensu yana ɗauke da kayan tsafinsa kuma suna rantsuwa gaban Fir'auna wa bi izzati Fir'auna inna lanahnu al-ghalibun, suna rantsuwa gaban Fir'auna cewa tabbas su za su yi nasara, ba sa jin a ransu cewa Annabi Musa alayhi salam ɗayan sandar da take hannunsa zai ci nasara akan su, zai galaba akan su, zai fatattaki tsafinsu. To sai gashi suna jefa sandunansu da niyyar su ga cewa sun yi nasara, sai Annabi Musa alayhi salam ya jefa sandarsa, abubuwa suka canza nan da nan, suka faɗi suna masu sujjada domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abu shakka wannan ba ƙaramin abin mamaki ba ne. Suka yi sujjada suna cewa amanna bi rabbi Haruna wa Musa, mun yi imani da Ubangijin Haruna da Musa, wato suna nuna imaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala domin sun tabbatar abinda suka gani ba sihiri ba ne. Saboda me? Saboda su ƙwararru ne a kan sha'anin sihiri, ko wannansu ya kai matuƙa wajen sanin menene sihiri, da Fir'auna irinsu ya ce a samu wasu kulli saharin alim, kowane ƙwararren mai sihiri. Saboda haka sun san menene ake kira sihiri, sun san abinda ba sihiri ba ne. Don haka daga ganin abinda ya faru da Annabi Musa alaihi salam, na sandar Annabi Musa alaihi salam, sun tabbatar da cewa abinda ya zo da shi ba sihiri ba ne. Wannan ta sa nan take suka nuna imaninsu, suka yi shelar imaninsu ga Allah Ubangijin Haruna da Musa. A nan sun jingina rububiyar Allah zuwa ga Haruna da Musa, suka ce rabbi Haruna wa Musa, amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Domin a lokacin akwai iyayen giji daban-daban, suna da iyayen giji daban-daban da suke bauta ba ɗaya ba, wanda shi Fir'auna yake cewa shi ne babbansu, ana rabbukumul a'la, wato akwai su da yawa amma shi ne babba. To idan kawai suka ce amanna bi rabbi ko bi rabbina, ba za a iya gane cewa wani ubangijin ba. A lokacin babu wanda za a jingina wa rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala a fahimci cewa wani ne daban ba Fir'auna ba sai a Haruna da Musa, saboda su ne kadai aka tabbatar da cewa ba sa ba su yadda da rububiyar abin Fir'auna ba. Ina na so a bambance wannan rabbu ne suka yi imani da shi ba Fir'auna ba, shi ne su ce rabbi Haruna wa Musa, kamar yadda suke ce amanna bi rabbil ghulam. Saboda akwai arbab suna nan da yawa, idan suka ce rabbina to zai zama wasu ce to Fir'auna kenan, ai shi ne ubangijin. Amma suka ce rabbi Haruna wa Musa, to kaga sun nuna kenan wani ne daban wanda shi Fir'auna bai yadda da wannan ba. A nan za mu ga an gabatar da ambaton Haruna sannan Musa, bi rabbi Haruna wa Musa. Amma a wasu gurare kamar suratul A'raf, amanna bi rabbil alamin, qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun, an gabatar da Musa a can sannan Harun. To wannan ba shi da wani tasiri wajen fifita ɗaya akan ɗaya. Kada ka ce ai an gabatar da Haruna ne saboda shi ne babba a shekaru, sannan aka faɗi Musa saboda shi ƙaninsa ne, ka ce can kuma an gabatar da Musa saboda shi ne manzo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ba manzanci, kuma shi ne ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul. Shi kuma Haruna manzancinsa ya same shi ne a dalilin na Annabi Musa alayhi salam, shi kamar ɗan rakiya ne, don haka aka jinkirta ambatansa kai irin wannan, bana duk ba shi da wannan tasirin. Amanna, za mu ga ai a suratul A'raf ma ce akai amanna bi rabbil alamin, sannan ka ce rabbi Musa wa Harun, sai da ƙara rabbil alamin, wanda anan rabbil alamin din bai zo ba, wanda wannan shi yake nuna maka abinda Allah subhanahu wa ta'ala ana yake mana kawai shi ne hikayar abinda ya faru, ba wai ana hikaito asalin lafazin, wato asalin abin al-mahkiyi bane, al-hikaya ake nufi anan, shi ne hikaito maka ma'anar abinda ya faru a gurin. Kuma kamar yadda wasu malamai suke cewa ai ba mutum ɗaya ba ne, mutane ne da yawa. Wasu daga ciki ta yiwu sun ce rabbi Haruna wa Musa, wasu suka ce rabbi Musa wa Harun, duk zai yiwu tunda ba mutum ɗaya ba ne a wurin, suna da yawa. Mafi ƙarancin abin da aka faɗa na adadinsu shi ne su 70, mafi yawa kuma su ne su 900. Saboda haka ba zai yiwu a ce dukansu sun haɗu a kan lafazi ɗaya ba. To amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hikaito a dunƙule abin da suka faɗa, wato ma'anar abin da suka faɗa. sun yi imani da ubangijin halittu duka kuma ubangijin Musa da Haruna. Wannan yana nuna ladabin ubangiji subhanahu wataala da rahamarsa da tausayinsa ga bayinsa, yayin da yake dauko wanda yake can kololuwa sha'anin kafirci dan kankanin lokaci ya dauko shi ya kawo shi ya zama cikin wato ya zama cikin manya-manyan muminai cikin muminan ma na koli-koli da can yana kololuwar kafirci dan kankanin lokaci ya kashi kololuwar imani. Wannan shine abin da ya faru dangane da waɗannan mutane, su ne manyan matsafa da Fir'auna yake bacci saboda su, yana ji da su, yana tinkaho da su, yana takama da su, yana ga da su ne zai iya kare mulkinsa. Saboda sun kai matuƙa wajen hidimta wa Fir'auna wanda yake da awar rububiyya da uluhiyya. Sai ga cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sun tashi daga wancan matsayi na kafirci, sun dawo cikin manya-manyan muminai waɗanda suka yarda cewa sun yi imani da Allah, kuma za su iya haƙuri da kowane wacce irin rayuwa saboda Allah, za su yarda ma rayuwarsu gaba ɗaya su haƙura da ita, su sallama rayuwarsu saboda su samu yardar Allah subhanahu wataala. Wannan duk yana daga cikin lutufin Ubangiji ga bayinsa, don haka babu wanda ya fi wato ya fi ƙarfin Ubangiji subhanahu wataala ya shirye shi in ya ga dama. Shi yasa duk yadda mutum ya kai ga bata, ba za ka yi masa hukunci da cewa wannan ba zai shiryu ba, ba za ka yi masa wannan hukuncin ba. An Allah subhanahu wataala ya ga dama cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ya shiryar da shi. Duba sayyidina Umar, cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Allah subhanahu wataala ya jefa shiriya a zuciyarsa, a lokacin da ake ganin in kowa ma zai musulunta shi ba zai musulunta ba. Kana cewa in aka yi ma wani wani abu sai ya ce ba zan maka kaza ba har sai jakin Khattab, ana nufin Umar, ta yuslima khimarul Khattab, ana nufin Umar ibn al-Khattab. Wato ana ganin in kowa ma ya musulunta a maka banda Umar shi ba zai musulunta ba, yadda ake ganin yayar da yake nuna a lokacin. Amma sai ga shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya roki Allah subhanahu wataala ya karfafa addinin musulunci, ya ɗaukaka addinin musulunci da ɗaya daga cikin Umar guda biyu, Amr ibn Hisham shi ne Abu Jahal, ko kuma Umar ibn al-Khattab. Annabi ya ce Allahumma izza al-Islam bi ahadi al-Umarain, daga shi Allah ya amshi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ƙanƙanin lokaci sai na Umar ya dawo ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, bal ma shi ne a martaba ta biyu bayan sayyidina Abu Bakar. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala babu abinda baya iyawa, babu abinda kuma baya yi wa bawansa idan ya so. Saboda haka duk yadda mutum ya kai ƙololuwar fanɗara da fetsewa, in Allah ya so shiryarsa, sai ga cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kai kanka abin ya baka mamaki ya dawo ya karɓi addini, ya karɓi gaskiya, kuma yana hidimta mata. Wannan ba komai ba ne a gurin Allah. To ganin wannan abu yadda ya faru, Fir'auna sai ya ƙara rikicewa, hankalinsa ya tashi ya dugunzuma ya fusata, yake cewa amantum lahu qabla an azana lakum, yanzu kun ba da gaskiya da shi tun gabanin in muku izini, tun gabanin in ba ku izini kun gaskata kun yarda cewa shi annabi ne, alhalin ya kamata ku jira izini na in ce ku yi ko kar ku yi. Wannan yana nuna ba ku da ladabi, wannan yana nuna cewa kuna da rashin kunya. Kuma ma innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr, na ma fahimci cewa shine babban ku, shine babban matsafin a cikin ku, kuma shi ya koya muku tsafi. Don haka kun yi haɗu, kun haɗa baki ne kuka shirya a tsakanin ku, ban sani ba akan cewa idan kun zo ku yi makirci ta yadda za ku ba shi dama ya yi nasara, shikenan sai ku mallake mu, ku mallake mutanenmu. A wani gurin kama suratul araf ya ce inna hadha la makrun makartumu fil madinati litukhriju minha ahliha fa sawfa ta'lamun, ya dube su ya ce wannan tabbas makirci ne da kuka yi su a cikin gari, wato gabanin ƙaraso nan wajen wannan karawa kun ɓoye ku da shi, kun ƙulla wani makirci ba dan komai bane tukhriju minha ahliha dan ku fitar da mutanen Madina afwan da mutanen Masar daga kasar Masar wannan magana idan ku lura ita ce yake ta maimaitawa ita Fir'aun yake ta maimaitawa saboda me saboda ya riga ya karaya to shi kadai ba zai iya fada ba dole sai ya hado da mutanen gari in ya hado da mutanen gari to zai nasara za ku ga kura mutum bara gaskiya ne in aka yi masa abu in ya kula ba shi da yadda zai iya wani abu to kwari zai je yana zuga mutane yanzu kuna gani a yi min kaza shikenan sai fito ana zanga-zanga kuma saboda waɗannan jama'a za su fito yana ga cewa za su taimaka masa to haka al'amarin yake kasancewa a kowane lokaci don haka a nan sai yake cewa waɗannan matsafa makirci suka haɗa shiri suka yi tsakaninsu da Musa alaihi salam a cikin gari kafin a zo wajen dandalin wannan karawa da ta tukhrijo minha ahliha ba don komai don su samu mulki da farko su yi sako-sako ba wai don ya fi su iyawa ba ne shi Fir'aun bai da cewa kada su aka yi ba a'a sun yi sako-sako ne har shi suka ba shi dama don shi ya cinye su dama kuma sun haɗa baki a kan iya cinye in suka cinye abinda duk suka samu na mulki to za su raba za su zai sa suka bar ministocinsa mataimakansa zama su ma suna da wuƙa da nama a tafiyar da sha'anin Masar to wannan shi ne abinda Fir'aun ya tuhumi waɗannan matsafa da shi ana akwai raina hankalin mutane akwai raina hankalin jama'an da aka tara daga ko'ina Fir'auna shi ya nemi a ba shi shawara shi da fadawansa ba annabi Musa alaihi salam bai baya daga cikin waɗanda aka tattauna da su Fir'aun shi ya nemi shawara cewa ga annabi Musa ya zo da sihiri bai yi fa ma za ta amuru suka ce arjih wa akhahu arsil fil mada'il hashir ya tuka bi kulli sahirin alim suka ka bar sha'aninsa ka dan dakatar da shi ka aika ko ina aje aka maka matsafa wannan ba annabi Musa a cikin wannan lamari su suke wannan tattaunawar kuma a junansu suka yanke wannan shawarar kan aje a taho da matsafa aka je aka taho da matsafa ba ruwan annabi Musa wajen tahowarsu ba shi ya gayyato su ba da shi aka yi gayyarsu ba bai san kowa daga cikinsu ba suka taho suna tahowa suka wuce fadar Fir'auna suka je suka gama da kullansu da shi har ma suna cewa to fa shi zai biya su fa ayyana lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin kaga wanda yake nuna cewa sun saba yi masa aiki kyauta to amma wannan aikin babba ne don haka ba za su yi ba sai sun tabbatar zai biya su shi kuma saboda ya dauki abin da girma da muhimmanci nuna musu ba magana da kawai ya biya su ya sallame su bane a'a wa innakum la minal muqarrabin daga ranar ma kun zamo yan gaba-gaba haka da ku za a dama to zai ba su mukamai zai zama suna bangare ne gwamnatinsa wannan duk abin ina mu annabi Musa alaihi salam a ciki ina hannunsa babu hannunsa aka zo suka taru annabi Musa alaihi salam har ma suka ba shi zaɓi ko ya fara ko su fara yace su fara suka jefa Allah subhanahu wataala kuma ya nuna cewa sun kura adaka ولما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم متانا السحر سكو قرا ادك سو غبا ديا سكو زو ده سحرن ده شي كانسا النبي موسى عليه السلام ده يكي ده يقينن cewa Allah subhanahu wa ta'ala na tare da shi kuma zai nasara sai da tsorata sai da tsorata saboda girman tsafin da suka zo da shi ba maganar wai sun yi wani lakwalako wai ko sun dan buda masa dan ya cinye babu wannan amma saboda Fir'aun ya rena mutane hankali wai sai yake cewa inna hadha lakabirukum alladhi allamakum as-sihr shine babban wanda ya koya muku tsafi ba Fir'aun da ce cewa a baya ba ko an manta falanati yadaka bi sihrin misli za mu zo maka da sihirin da yake irin naka misli ya alam mun ce fil jins la fil quwa a Fir'aun ba yana nufin su zo kankan ba a wanda su kada annabi Musa alaihi salam da abin da yake cewa sihiri ne shi wannan kurarin kuma ya zo da waɗanda suka zo suka nuna bajintarsu suka zo da abin da kowa a gurin sai da ya tsorata ya firgita amma da yake Fir'auna ya saba raina mutanensa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u ya rena hankalin mutanen sa shi yasa suke ta masa biyayya shine sai yake fadar wannan maganar yana wannan kurari domin ya nadi tabarmar kunya da hauka saboda me saboda asalin abinda aka sani a munazara idan ka zo munazara kai ga abinda kake kai ga abinda nake da shi waye yafi wani wanda duk yayin rinjaye to za a sallama masa in aka zo ana kwallo tsakanin team guda biyu wanda duk ya cinye shi ake ba kofi yake daga hannunsa ya ci wanda ita ce asali a dukkan munazara saboda ka a ka'ida anan kamata yayi an cinye matsafansa yayi imani kuma ya bude kofa kowa da kowa ya zo imani wannan shine asali abinda aka sani duk masu hankali abinda suka sani kenan aka ce za a zo ayi wata munazara za a zo ayi wata gasa ta nuna kwanji ko ta nuna kwarewa tsakanin bangarori duk wanda ya ci a sallama masa annabi Musa alaihi salam ya ce zaka ba wani abinda ya rage wa fir'auna illa mi kauya sai ya ce bara yayi amfani da rashin hankalin mutane da rena hankalin mutanansa da yayi bara yayi harigi tsaulisafi ya kirkiro wasu abubuwa waɗanda zai kafa hujja da su akan cewa wannan imanin da suka yi ba su yi shi ba wato ba halattaccen imani bane illegal ne da ce amantum lahu qabla an azana lakum yanzu ya fara fito da wasu abubuwa da zai fake da su to ya za ku imani da shi ban ba ku izini ba ya za ku imani da shi alhalin ban ba ku izini ba wato wannan duk wanda yake da taurin kai da kafewa akan wani abu duk yadda hujja za ta zo masa fa ba zai saki ba sai ya kirkiro wani abin da zai kai kare kansa da shi amma mutum ne baya da gaskiya ya kai kotu kuma ba shi ne mai gaskiya ba kali ya duba ya yi shari'a ce baya da gaskiya amma mai gaskiya gaskiyarsa sai kuma ka ji ya koma gefe yana cewa an ba da cin hanci ta zai an ba da cin hanci kuma shi ya kai kotu saboda mai saboda ya kare abin da dinsa kamar da aka ci kasa da yaki to in aka zo ana tattaunawa mai jawo aka cinye kasar da yaki kawai sai a duba komandojin yakin sai ce su ne ba su yi abin kirki ba sai a ce an kore su ta yi kuma ko su da dalilai daban wanda su suka jawo haka watakila ma daga shi shugaban na koli abinda ya daga nan abin ya samu asali to amma saboda dole ne a samu kafshi shaida wanda shi za a dora wa laifin domin a samu a abin nan sauraka da yawan nan barazana amantum lahu qabla an azana lakum wanda mazhaba ce ta fir'auna imani ba buƙatar sai an moriya maka izini sun gane gaskiya sun gane Allah shi ne abin bauta fir'auna ba abin bauta ba ne yaushe za su jira sai kuma fir'auna ya ba da izini babu wani abu da yake addini ne Allah ne ya shar'anta shi a matsayin addini gaskiya ce kowa ce ba za ka yi imani da wannan gaskiyar ba sai wani ya baka izini babu shi duk wani abin da gaskiya ne kuma wani ya tsaya ya dage cewa sai da izinin sa kai to ka sani cewa wannan mutum dan damfaran addini ne damfara ce addini a ce abin gaskiya ne amma kuma sai an maka izini ce salatin annabi haylala zikiri istighfari wannan duk ba addini bane da Allah bai ce ai salati ba bai ce ai zikiri to wani kuma sai zo ce shi sai ka zo gurin shi ka karbi izini akan me wani izini zaka bani ba Allah ne ya ce sallu kama fa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ba Allah ne ya umarce mu me wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilai istighfari Allah ne subhanahu wataala uzkurullaha zikran kathira ku ambaci Allah da yawa duk ba umarni ne daga Allah ba to me kuma sai na biyo ta hannun wani ya ba da izini ya kidda ya mun sharuɗa ya ce kaza da kaza da kaza da kaza kaga wannan mazhaba ce ta fir'auna shine mai cewa amantum lahu qabla an azana lakum sai ku yi imani ba muku izini ba wannan ba mazhaba ce ta musulunci ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya bashi shari'a shine mai isar da shari'a amma sai sai riga isar da shari'a ba ya ce kuma ku zo in ba ku izinin ku je ku yi sallah sai dai koya musu yadda ake sallah kawai amma ba ya ba ce shi sai ya ba da izini ba in ya hada izini duk da cewa shi ne mai abin nan Allah shi ne mai ba da izinin addini am lahum shuraka shara'u lahum min addini ma lam ya'zan bihi Allah saboda Allah shine mai bada izini ayi addini haka Fir'auna wanda duk kokarin yadda zai riga yadda zai kare kansa ne kuma ya hana mutanen Masar gane cewa Annabi Musa alaihi salam gaskiya zo da ita kuma ya hana su gane cewa shi dinnan ƙarya yake da yake cewa shi Ubangiji ne abin bauta haka sai kuma ya shiga kurari wala uqatti anna aydiyakum ci tabbas lalle sai na yayyanki hannayenku dan wala uqatti anna at-taqti yani al-mubalagha fi al-qat'i sai na kai matuka wajen daddatsa hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku min khilafin atarnake wato tarnake shine yayyanki kafar hannun dama kafar hagu ko kafar abin hannun hagu kafar dama wannan shine al-qat'u min khilaf wannan cewa min khilaf baya daga cikin wato nuna tsaurin azabar tunda ita wannan da yana nuna cewa a dabi'ance ko a shari'ar su in na samu masu laifi yana musu haka to duk wani mai laifi yakan yi masa irin wannan yanki hannun da kafa a yanki kafar da hannun dama kafar hagu ko hannun hagu kafar dama ba wai yanzu zai tsirin wannan bane a zai yi haka ne don haka suke wa mai laifi abinda yake so kawai ya nuna mutane cewa waɗannan fa sun zama masu laifi kuma zan musu ukuba tunda yanke hannun dama sanar da kafa hagu a saba wajen yankewar ya fi sauki akan a yanke ɓangare guda akan a yanke hannun dama kafar dama to kaga wannan ɓangaren na jiki gaba ɗaya an rusa shi amma ka yanke hannun dama da kafar hagu to wannan kafar ta dama da ta abin da ta yi saura za ta taimaka wannan ɓangaren shi ma wannan hannun da ya yi saura shi ma zai taimaka wa wancan kafar maimakon a ce ta ɓangare guda aka yi gaba ɗaya to zai zama shaci guda ɗin duk an kashe shi gaba ɗaya shi yasa za mu ga shari'a haka ta zo da shi a musulunci kamar waɗanda za a yanke musu abin nan kamar muharibun da Allah subhanahu wa ta'ala aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard wannan ba dan a tsananta uqubar bane a'a dan a saman musu sauki ta yadda mutum zai iya amfani ba zai zama ya gaba ɗaya an rusa shi ba sabanin da a ce ta ɓangare guda duk aka yanke hannun dama aka yanke kafar dama to wannan gaba ɗaya an rusa mutum ba zai iya amfana ba to wannan min khilaf da shi Fir'auna ya faɗa baya daga cikin abin da yake nuna tsaurin azabarsa a'a shi dai anan yana so ya gaya musu zai yi musu wannan sannan ya ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhli sannan tabbas zan tsire ku ko kuma zan gicciye ku fi juzu'in nakhli akan kututturen dabinai wato as-salb shi ne a kama mutum a ɗora shi akan itace a miƙe hannayensa a ɗaɗɗaure su ko a sa ƙusa a kafe su da ƙafafuwansa da jikinsa yadda za a kafe su a nan sannan kuma a yi masa abin da za a yi masa na kisa ko a soke shi ko a harbe shi wannan shi ne ake suke kira as-salb ba kamar yadda wasu suke zaton an ce salb saboda kalmar da ake amfani da ita tsirewa wasu suke ɗauka kamar yadda ake soka abin da nama na tsire a jikin tsinke haka ake wa mutum a kama shi a fasa shi a'a ba shi ne salb ba salb shi ne za a ɗora shi akan itacen ne a miƙe hannayensa yadda dai kuke ga cross shi ne salb to sukan sa ko dai su ɗaure da igiya ko kuma a sa in an so a azabtar da mutum sai a sa ƙusoshi manya sai a kafe hannayen a kafe ƙafafuwan nashi da can wajen gashin kansa sai a bar shi a rataye haka a sama in an so a kashe shi nan take a bar gawar mutane suna gani domin ya zan kamar izina kamar wa'azi ga wasu wanda ake ganin za su yi tunanin yin irin wannan laifin ko kuma a bar shi ba a kashe shi ɗin ba sai ya ɗan kwanaki ya sha wahala sana a kashe shi ko kuma su bar shi har ya mutu a haka wanda shi ne alƙatlus sabr a ƙyale shi da yunwa da abin da wannan ya an kai matuƙa wajen azabtar da shi kenan to wannan shi ne abin da Fir'auna ya ce zai yi wa waɗannan mutane domin su zama ya zama musu aya shi da yake cewa wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa kuma tabbas za ku sani ni ko shi wane ne cikin mu yafi tsananin azaba kuma tafi dorewa wato ni ko kuma ubangijin Musa alaihi salam wanda kuke cewa kun yi imani da shi ba sun ce qalu amanna bi rabbil alamin ba rabbi Musa wa Harun wanda fir'au wanda annabi Musa ya muku wa'azi ya tsoratar da ku azabar sa wa ilakum la taftaru ala Allahi kadhiban fa yushitakum bi azabin to wanda ubangijin da yake tsoratar da ku azabar sa za ku gane yanzu ni ko shi wane ne yafi tsananin azaba kuma wane ne azaba sa ta za ta dore idan yayi ta za ta zarce shi dai ubangijin Musa wato kamar Fir'au yana nuna musu shi dai ubangijin Musa bai taba yanke ba wani hannunsa da kafarsa ba a tarnake bai taba tsire wato gice wani akan itace ba ko akan kututturen dabino ya bashi a gice to ni zan yi wannan saboda haka yanzu za ku gane ni da shi wa yafi wani to wannan daidai yake da maganar sa da yake cewa ana rabbukum al'ala wato ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka ko ma alimtu lakum min ilahin ghairi da nuna musu cewa idan ba sun yadda wannan ubangijinsu ne to za su gane cewa shi rububiyyarsu ta fi tashi don haka zai yi musu abin da shi wancan ba zai musu ba kamar da yayi wa annabi Musa alaihi salam kurari la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin idan har zaka yadda da wani abun bauta ba ni ba to zan jefa ka cikin waɗanda suke ɗaurarru to wannan fuska ɗaya ta farko wajen fassara ayyuna ɗin yana nufin shi da ubangijin annabi Musa alaihi salam wasu daga cikin malamai suka ce a ayyuna ɗin yana nufin shi fir'auna da kuma annabi Musa alaihi salam tunda a can baya cewa amantum lahu yana nufin shi annabi Musa ba wai Allah ba amantum lahu qabla an azana lakum shi annabi Musa saboda al-iman idan yazo tare da lamu a alqurani daga kalmar amana ko kalmar iman idan ta taho tare da lamun a gabanta ta'addat billah za ka ga cewa ba Allah ake nufi ba yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin yana imani da Allah yana gaskata mu'minai wa amana lahu lutun wa amana lahu wato ya bada gaskiya da shi anu'minu laka wa taba'aka al-arzalun wa anta bi mu'minin lana kalmar lamun ta zo al-imani ta zo tare da lamun to za ka samu cewa ba mutum ake nufi don haka a nan fir'auna yana nufin shi ko annabi Musa a nan abinda yake so shine ya nuna ƙarfinsa ya nuna isassa ya kuma nuna cewa shi ne yake yi wa mutane azaba irin wanda ya ga dama Musa alaihi salam bai taɓa yi ma wani azaba ba kuma ba shi da wannan ikon saboda haka yanzu za ku gane cewa ni ko shi ko wataƙila yana zargin sun tsorata ganin yadda ya zo da sihiri ya zo da mu'jizarsa wanda fir'auna yake cewa sihiri ta haɗiye abinda duk suka yi na tsafi nan take wataƙila kowanne ya tsorata su shi yasa suka yi imani da annabi Musa alaihi salam to shi ne yanzu zai musu azabar da za su gane cewa gara Musa din da suke jin tsoro gara shi akan shi fir'auna to wannan kanta wannan jumlar tana daga cikin kamar renin wayo da shi fir'auna ana yake nuna wa annabi Musa alaihi salam cewa wani ne wanda bai isa ba wani ne wanda ba zai iya abin da zai yi ba kamar yadda a wargu yake cewa ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin yanzu ni ne nafi ko wannan wulaƙantaccen yana nufin annabi Musa alaihi salam cewa gashi nan wulaƙantacce ne wanda ko bayani bai iya ba to shi ne a nan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mana ƙalu
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.
قالوا سكتي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات بازام التقب في تاكبا أكان أبن يزومنا نهجوجي بينن والذي فطرنا بازام في تاكبا أكان وند يكا جهل التمؤلة فاقضي ما أنت قاض سيكا هكنت أبن ذاك هكنت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ذاك إيه هكنتي نكوي أولا لأيوى الدنيا إنا آمنا بربنا للي مؤمني إيماني دو بنجم ليغفر لنا خطايانا ومن يغفر تامنا ليففكم وما أكرهتنا عليه من السحر دصاف دكتيل استامنا يي والله خير وأبقى الله ما في الخير ساكمكو وما ما في وزور أبا wannan maganar waɗannan matsafa bayan sun yi imani da annabi Musa alaihi salam bayan kuma sun ji kurarin Fir'auna da irin yadda yake musu alƙawarin narko mai tsanani akan abin da suka yi yake nuna musu cewa za su rena wato za su rena wa aya zakinta sai sun dandan kuɗa su to shine suka ce lan nu'thiraka ala ma ja'ana bil bayyinati ki ga wasa kai Fir'auna bayan da za a yi fifita ka akan gaskiya bayan da za a yi mubika mubi addininka mu zaɓi addininka don kawai ka yi mana alkawarin za ka ba mu wani ɗan abu na lada ko za ka samu cikin waɗanda suke ‘yan gaban goshinka shi ke nan sai mu fifita wannan a kan abin da ya zo mana na gaskiya mu nemi zama da kai lafiya kada ka cutar da mu kada ka azabtar da mu ba za mu yi wannan ba ba za mu ƙaryata annabi Musa alaihi salam ba saboda kai gashi kuma mun ga mu'jizozi bayyanannu sun bayyana waɗanda suke tabbatar da annabcin annabi Musa alaihi salam suke tabbatar da ingancin abin da yake kiran mu zuwa gare shi a nan waɗannan mutane sun nuna musu cewa ba su damu ba ko oho da abin da yake musu kurari da shi da azabar da yake birne cewa zai gana musu domin mai domin sun waye gari muminai kuma abinda ya shiga cikin zuciyarsu na imani ya kama zuciyarsu sun samu yaqini da kuma haka muminai suke kore yaushe yayin da Allah subhanahu wataala ya kaddara hasken manzanci zai ratsa zuciyarsu to dan da nan za su rikide su canza kama daga kafircin da da suke ciki da daga duhun kafircin da suke ciki zuwa hasken imani daga wautar da suke rayuwa a kanta zuwa ga hikima ta imani su samu jajircewa mu duba sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bayan ya musulunta mu duba yadda ya zama babu wani abin da zai zo ga ganshi yana laƙwalaƙo a kansa za ga cewa yana ganin cewa a tashi a tashi dan lokacin da ya musulunta ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi ta zama a cikin wannan ba gaskiya muke kai ba ce gaskiya to ya za mu zauna kullum muna boyewa ba za mu fito mu bayyana gaskiyarmu ba wanda a da can yana cikin manyan kafirai amma da ya musulunta ciki na cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ga sabati ya zo masa sai ga shaja'a ta zo masa a kan wannan imanin to haka shi su ma abinda suke cewa kenan lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati ba za mu taɓa fifita ka ba a kan abinda ya zo mana na ainihin hujjoji bayyanannu wallazi fatarana ba kuma za mu fifita ka akan wanda ya kage halittarmu ba ya samar da mu daga babu da babu mu ya samar da mu ya halicce mu ya halicci asalinmu daga yunku kuma ya halicce mu daga gudan bani don haka shi kadai ya cancanta a bauta masa shi kadai ya cancanta a miƙa wuya a ƙasƙantar da kai gabansa wannan daga cikin kalmomin da suka fara faɗa masa kenan wanda wannan yana nuna cewa babu ja da baya sun yi imani kuma jira suke ko mai ma Fir'auna zai iya je yayi ba za su ja da baya ba lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.